الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة أي أبيو قوات أينهم واتو ربيع الثاني Rabiul Awwal Hijra Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1422 wanda daidai da 25 ga watan Mai shekara ta 2001 muna karatu littafin Akhfa'ul Musallina na Sheikh Muhammad Siddiq Al-Minshawi hafizahullahu a inda muke karkashin Akhfa'uhum 'inda al-wudu'i kurakuran da masallata suke yi a halin alwala ya kawo kuskuren farko cewa furtaniya da baki wannan kuskure ne muna cikin kuskure na biyu da yake bayyanawa cewa rashin yin zikiri rashin ambaton Allah a farkon addu'a a farkon alwala ko a ƙarshen ta wannan kuskure ne malam ya kawo mana cewa da dama daga cikin mutane sai dai ɗan kaɗan da Allah ya tsare su zaka samu ba su fara ainihin wato alwala da zikiri kuma ba su ƙare ta da zikiri duk da irin lada da kuma kwadaitarwa da shari'ar musulunci ta yi akan haka muka ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ibnu majah da ahmad da hakim suka rawaito da baihaqi hadisi kyakkyawa Annabi yake babu sallah ga duk wanda ba shi da alwala kamar yadda babu alwala ga duk wanda bai ambaci sunan Allah ba ga ita alwala din yace manya daga cikin malaman fiqh kamar su al-Imam al-Shawkani sun tafi akan cewa fara alwala da bismillah lallai wannan abu wajibi ne wajibi ne ƙarfi ƙwarai da gaske yace an samu daga cikin akwai ahlul baiti wato malaman fiqh daga cikin mutanen gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama da mazhabin zahiriya da mazhabin ishaq da ɗaya daga cikin riwayoyi da aka yi daga imamu ahmad ibn hanbal hakanan mazhabin shafi'iya su kuma sai suka tafi akan akasin haka cewa yin ainihin wato bismillah a farkon alwala sunna ce amma mustahabbiya to haka hanafiya da shafi'iya da imamu malik da malamin shirabi'atu suka tafi akan haka anan ne lokaci ya ƙure mana ajiya a yau sai mu ce malam yace أما الدعاء بعده فقد ورد من حديث عمر رضي الله عنه قال دنگني دين الدعاء أبايم متن يائدر دع الولافة فأنسى ما حديثي دين جوزة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن خطاب الله يقال مشير عمر يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر الله يأتي ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول باب وندق تنكو مسلمي دزي الولاء matukar dai ya cika ita alwalar tashi sannan da ya gama alwalar sai yace ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba wani musulmi da zai faɗi wannan addu'a ma'anarta ita ce ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi muhammad ira da amincin allah tabbata a gare shi bawan allah ne kuma manzon allah ne sai an bude mishi kofofin aljanna guda 8 illa futihat lahu abwabul jannati samaniya sai an bude mishi kofofin aljanna guda 8 yadkhulu min ayyiha sha'a ya shiga ta duk inda ya so wannan hadisi gashi a kasa malai yake sahihun hadisi ne ingantacce akhrajahu muslim al-imamu muslim ya sanar da shi a mujalladin farko shafi na 101 da wato shafi na 44 a zahiri shafi na 144 ne zuwa shafi na 145 وابو عوانا الامام ابو عوانا ما يفسر ده wannan ainihin hadisi a cikin littafin shi ko dai as-sahih ko al-musnad amma a zahiri anan as-sahih din ne a mujalladin farko na sahih na al-imam abi awana a shafi na 225 wa abu dauda haka al-imam abu dauda a mujalladin farko shafi na 26 wan nasa'i haka al-imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na farko shafi na 35 wa tirmidhi da al-imam tirmidhi a mujalladin farko shafi na 78 jama'a kun ji wannan addu'a yanzu na daga cikin fiqhun da zamu dauka a cikin wannan addu'a cewa alwalar da zakai ka samu falalarta sai alwalar da ta zama cikakkiya me ake nufi da cika alwala shin wankewa so bibi ko so uku uku a'a ko da so dai dai ka wanke gabobin alwalar ka matukar kai abin da ake kira tudawa gabobin sun tudu sun wanku da kyau sannan babu gabar da kai wa tsumbure ya zama ka rage ta ka bar lum'a ko wata gaba ta cika iya yadda ake so a wanke ta bayan ka cika wanke ta kuma ka durza gabobin jikinka a wuraren da aka tabbatar da cewa lum'a za ta iya bayyana wato wankuwa da kuma cikar wanke gabar shi ne ainihin cika alwala ko da so dai kai za mu zo mu ji wannan ba da tsaya ba insha Allah
in ka samu wannan a wajen alwalarka da ka idar da alwalar tsaf sai ka zo kai wannan addu'ar. Wannan hadisi ya nuna mana kofofin aljanna guda takwas ne. Ranar alkiyama za a bude maka kofofin nan duka a ce ka shiga ta inda ka so. Dama malaman ilimin usulul fiqh ko nan karkasa ku karanta littafin alwaraqat suka ce ayyu ayyu na daga cikin alfazul umum suna daga cikin lafazin umumi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yadkhulu min ayyiha sa'a zai shiga aljanna ta duk inda ya so daga cikin kofofin nan ba ai kaidi cewa sai kofa kaza banda kaza sai kofa kaza a'a in da aka bude maka kofofin nan takwas saboda mukani sai a ce shiga ta duk inda ka so saboda isa ka cancanta. Jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan kenan. Sannan kuma sai malam ainin ya sake cewa wa qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma dai har wa yau saboda magana Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikon addu'a dai ta ainihin gama alwala din Allahumma ja'alni min at-tawwabina waj'alni min al-mutatahhirin. Allah ka sani daga cikin bayi masu tuba. Allah ka sani daga cikin bayi waɗanda suke tsarkakuwa ko kuma masu neman su tsarkaku. Wannan ainihin hadisi yake sahihin ya inganta ingantaccen hadisi ne akhrajahu Abu Dawud al-Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi a cikin lamba hadisi na 162. Waɗannan sune addu'o'in da suka inganta jama'a. A farkon alwala ka ce bismillahi iyakarta kenan sai ka tsaya a haka sai ka karasa bismillahir rahmanir rahim a'a tsaya a inda aka tsaya da kai farkon alwala bismillahi in ka manta kana cikin alwalar sai ka faɗi bismillahi din in ya zan ka manta har zuwa kaiwa ƙarshen alwalar fa shikenan babu komai ta faɗi a kanka. Ƙarshen alwalarka kuma sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ka hada da wannan addu'ar Allahumma ja'alni min at-tawwabina waj'alni min al-mutatahhirina. Allah ka sani cikin bayi masu tuba. Allah ka sani cikin bayi masu neman tsarkakuwa ko kuma bayi masu tsarki. Wannan duk yana ainihin nuna mana falalar tuba da kuma falalar zama cikin tsarki ko kuma neman zama cikin masu tsarki ko kuma tare da su. Wannan shine abin da ya inganta. Innama akwai wani ƙari wanda sananne ne a wurin mutanen ƙasar nan tsakanin ɗalibai da malaman ilimi musamman masu karatun zaure ko karatun soro da mai qawaid ya kawo cewa ya waj'alni min ibadika salihina. Babu shakka wannan ƙari bai tabbata a cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama ba. Dan haka abin da yake daidai sai ka tsaya anan. To wannan ƙarashin addu'ar Allahumma ja'alni min at-tawwabina waj'alni min al-mutatahhirina ita bata zo a cikin riwaya sahihu Muslim ba. Ta zo ne a cikin wannan riwaya ta Abu Dauda da Tirmidhi da Kaji. An samu wasu manya daga cikin malaman fiqh da hadisi kamar al-Imam Ibn Abdul Barri yayi da awa cewa babu shakka akan cewa isnadin da ke kawo wannan Allahumma ja'alni min at-tawwabina waj'alni min al-mutatahhirina bai inganta ba, isnadi ne mutarrib. Amma Sheikh Muhammad Nasir Din al-Albani ya yi mishi raddi cikakken raddi tare da dalilai a cikin littafin Tamamul Minna fi Ta'liq ala Fiqh as-Sunnah a inda ya tabbatar da cewa gaskiya akwai iftiradi amma iftiradin ga wasu hanyoyi ne na hadisi amma wasu hanyoyi fa sun kubuta lafiyayyu ne salin alim. Wannan kuwa tabbataccen abu ne a cikin hadisi cewa hukunta hadisi daban da hukunta isnadi. Za ka iya hukunta hadisi ce a isnadi kaza cewa isnadin nan ƙarya ne amma kuma sai a ji kana aiki da hadisin in aka ce me yasa sai ka ce saboda ya zo ta wata hanya. Jama'a mun gane wannan da kyau ko a ce in muka gane wannan da kyau za mu gane wannan asalin addu'ar ta tabbata amma waccan hanya da ta zo cikin sunan Tirmidhi ita ce take da tangarda. Dan haka kaga malam anan sai kauce mata sai kawo ta Abu Dauda kawai sai ja baki ya shiri ta Abu Dauda dai ta inganta. To dama ta inganta tare da waccan ce ta riwaya sahihu Muslim. Don haka in ka zo sai kai ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabina waj'alni min al-mutatahhirina shikenan ka'ida alwalaka sai ka tashi kai tafiyarka. Jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko to akwai abubuwa na daga cikin su waɗanda kurakurai ne malamin nan bai ambace su ba domin abubuwan zaka ambaci iya abin da ilimin ka yake ne ko kuma abin da kake ganin yafi zama matsala ga jama'a shine akwai daga ido sama da kuma daga yatsa guda ɗaya sama. Waɗannan abubuwan duk zaka ga mutane suna yi gaskiya saboda Allah daga ido sama ya zo a cikin hadisin da al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi a cikin littafin shi na zikiri da addu'o'i mai suna amalul yawm wal layla. Amma bai inganta ba cewa in ka ida alwala in zaka yi wannan addu'a ka daga idan ka sama. Hadisin bai inganta ba, ba wai babu hadisi ba, akwai amma bai inganta ba. Dai kenan. Na biyu akwai daga yatsa naga ya sannan shi kam wannan dama gaba ɗaya babu shi a cikin sunnah annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma wancan daga idan ne akwai hadisi bai tabbata ba don haka abin da yake daidai sai ka tsaya akan abin da yazo a hadisi tabbatacce shikenan sai ka zauna lafiya Allah ya shiryar da mu al-khata al-thalith yace ainihin kuskure na uku daga cikin kurakuran da wasu suke yi a wajen alwala az-zikru asna al-wudu'i addu'a ko zikiri a yayin yin alwala sai a ce wai duk wata gaba da zaka wanke to akwai alwala ta musamman da zaka yi mata in ka zo addu'a in ka zo kurkurar baki a ce ga addu'ar da zaka yi in ka zo wanke fuska akwai addu'ar da zaka yi wanke hannu addu'ar da zaka yi malam yace wannan kuskure ne a takaice dai sai malam yace nasma'u kaseeran minan nasi yuraddiduna adiyatan muna jin da dama daga cikin mutane suna ta maimaita wasu addu'o'i wa azkaran da wasu zikirori kaseeratan masu yawa asna alwudu'i a halin yin alwala بل إن من الناس من يجعل لكل عضو من أعضاء الوضوء دعاء مثل قوله يكي كي وسما متانا قوة تقع دقا قلتن على لا أقوى الدعاء تمسمى دراك جسني إذن كجوانا الدعاء اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يا الله كحسك كفسك تارانا دواس فساكو سكي حسك وفساكو سكي جوه سكي بجي وعند اليمين إنكم ممتين يزو أيلهم وإن تهنيش ندامكو قف الداما sai ka ji mutum yana cewa Allahumma a'tini kitabi bi yamini Allah ka bani littafi na da hannun dama malam ya digo dis 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 guda uku haka yana nufin addu'a dai ga tanan kusan sanan ya ce ana tayi zaka ga ana ta koya mutane malam yace wa sawabu abin da yake daidai annahu lam yasbut an annabi sallallahu alaihi wasallama du'a'un sahihun yuqalu asna al-wudu'i addu'a tabbatacciya ingantacciya bata tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama a halin a tsakiyar alwala qala an-nawawi sai malam yace ba ni na kasa zo man barataya ni ma aka bani ga shi manyan malamai tun fiye da shekara nawa tun fiye da shekara 700 al-Imam an-Nawawi ya fadi fi rawdatu talibina a cikin littafin shi mai suna rawdatu talibina littafi ne tsagwaran fiqh ne mujalladi 16 ne tsagwaran fiqh ne mujalladi 16 tsakanin fiqh shafi'iyya da sauran mazhabobi yake biyan hadawa mujalladi 16 ne wannan littafin to malam yace ka duba mujalladin farko shafi na 62 Nawawi yace hadha du'a la asla lahu wannan addu'a ba ta da asali ولم يذكره الشافعي الامام الشافعي ان بكيت با والجمهور هكا ما في يوم ما لم يدفع ان بكيت با سوى الدعاء انا cikin wanki gabobin alwala وقال الشوكاني babban malami al-allamah الشوكاني ya fadi shi sayli a cikin littafin sa as-sayl al-jarrar al-mutadaffaq ala al-azhar mun yi bayanin wannan littafin jiya a cikin mujalladin farko shafi na 93 yake lam yasbut fi zalika shay'un ba wani abu da ya tabbata game da wannan mas'ala game da cewa akwai addu'a ga kowace gaba ma ruwiya abubuwan duk da aka ruwaito fa huwa mawdu'in duk abubuwa ne kirkiraru aw fi isnadihi kazzab ko kuma ya zama abubuwan da aka ruwaito a cikin isnadin cikin waɗanda suka bada labarin sai a samu akwai matsariyaki aw masru ko kuma wanda malaman hadisi suka hado akan cewa ayi watsi da shi mutumin banza ne jama'a kun ji saboda haka ma'ana hadisin yana cewa ne tsakanin ƙarya da kirkire da wanda aka yi watsi da shi to duk waye za a ji maganar shi babu don haka a takaice dai babu abin da ya tabbata dangane da ainihin wannan to akwai wata addu'a da al-Imam Ibn Khuzaimah ya ruwaito ta wanda ya hujja da ita akan ayita a yayin da ita ma ake yin alwala din ya kafa mata babu da cewa babin da ke bayani akan yin addu'a yayin da ake alwala to wannan ainihin mai fiqh sunna a Sheikh Saidu Sadi ya kawo ta ya hujja da ita a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a nan cikin tamamul minna ya mai raddi ta hanya biyu hanya ta farko dai ita ce asalin hadisin bai inganta ba ta biyu kuma cewa ko ta inganta ba ta hukunta ma cewa addu'a ce a halin alwala ko da ta inganta ma tana nuna addu'a ce a bayan an ida alwala to balle ma bata inganta ba don haka dai jama'a musulmi sun ji asali akwai hadisai ne kamar yadda ka ji an ruwaito akan haka in ka karanta cikin littafin Ihya'u Ulumuddin na al-Imam al-Ghazali ya kawo waɗannan hadisai da dama to al-Hafiz al-Iraqi da ya zo tahrijin littafin Ihya'u a cikin littafin shi da ya sa mishi ainihin al-Mughni fi hamlil asfar fil asfar mai wadatawa game da daukar fitilai a halin tafiya wai in za ka yi tafiya madadin sai ka dauki mujalladai tumatuma wai in ka dan samu wannan mughni din shi to ya wadatar maka to dai zo ta kaijin ihya ulumuddin yake duk waɗannan hadisai ba su tabbata ba don haka jama'ar musulmi ba addini bane ba daidai bane kana ainihin alwala kana addu'a kaza kana addu'a kaza a farkon addu'a ka ji basmala karshen addu'a ka ji addu'a karshen alwala ka ji addu'a dake to wannan ya isar insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu al-khata'ur rabi kuskure na hudu masfur raqabati aw al-unuq safar ainihin wuya ko kuma dokin wuya mutum yazo ainihin wato alwala sai ga ya sanya ainihin hannun shi wannan yake yana ta safarwa a dokin wuyan shi haka da cewa wai wannan ma duk wani bangare ne na ibada kuma ne yake wannan kuskure ne wa masqul unqi safar ainihin dokin wuya awir raqaba ko kuma shi kansu wuya din yaf'aluhu kathiru minan nas akai da yawa daga cikin mutane suna yin haka bal innal ba'da kai wasu ma mutane ya ta'idu sunniyata zalika wani ma sai kaga ya kudurta ayyin haka ma sunna ne wayunkiruna alama wayunkiruna man la yamsahu ala unqihi har ma in suka ga wani baya shafan wuyan shi sai su haushi da fada kasan wani lokacin ne bid'a yafi kowa bala'i shi in ma ga baka bid'a shi kuma sai a hau bala'i kaji sifa da ake jira malaman hadisi su kama shi su kulle an gane wannan da kyau wai kuma shi ne ma yanzu zai ga baka yin abin da yake ganin daidai din ne har ma ya haka da fada wasu sai idan suna shafan wuyan su a wurin alwala sai suka ga wani ma bai haka haushi da fada قال شيخ الاسلام ابن تيميه بابن مالك ابن تيميه يفدي في الفتاوى الكبرى اكن لتافن كنيسنا الفتاوى الكبرى اكاي بانبانتي اكان مجموع الفتاوى الكبرى دكما الفتاوى الكبرى دكما الرسائل والمسائل دك متفقين دا اكا تتر مغانغاني ابن تيميه wannan الفتاوى الكبرى مجلد 1 زوا 6 مجموع الفتاوى الكبرى ايتكي مجلد 1 زوا 37 waccan kuma ainihin majmu'atul rasa'il wal masa'il ita kuma mujalladi biyu juz'i biyar a cikin ta yasa ka iya bambance dai ba haka ba sai ka fada shirme wannan alfatawal kubra mujalladi shi dake ibnu taymiya a cikin mujalladin farko safi na 280 yake lam yasahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu masaha ala unqihi fil wudu'i bai tabbata ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafu yansa alwala بل ولا روي عنه ذلك كي بابا أتقر ويكيشي وأن نبي آيه هكذا في حديث صحيح أكثر حديث إنجان كيشي بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسه على أنقه إنجان كتن حديث ما دفك زودة عن نبي سنون كيواني ما من ظن الله بيكفن كينا شافر وين كبا ولهذا تدن هكا كن دبي بأسامو دفع النبي بكينا لم يستحب ذلك جمهور العلماء mafi yawancin malamai suka ce ainihin wato ma ba mustahabi bane malamai ma ba su so ayi ba kamawa kamalikin kama Imam Malik wa Shafi'i da Imam Shafi'i wa Ahmad da al-Imam Ahmad fi zahiri madhhabihim a cikin zahirin abin da ya bayyana a cikin madhhabin jama'ar musulmi yanzu abin da duniyar ilimi take ciki kenan ya rage maka kai dan Najeriya malami ne kai ko dalibi ko dai ka karbi wannan tsarin ka tafi tare da jama'ar zamaninka da abin da yake daidai ko kuma ka tsaya ka tiske a baya kenan sai a tafi a bakka babu inda zaka je yanzu ka samu wai ana kururuwa akan a rubuta littafi ko a yi wa'azi ko a yi fatawa akan mazhabi guda daya wannan dinkin da kuli din ya riga ya rube tuni an wuce wannan zamanin duk inda aka je yanzu ana cewa ne meye daidai in aka dauko daidai din nan sai a ce cikin malaman fiqh wani da wani da wani da wani sun lamince da wannan abu amma wani da wani sun tafi akan sabanin wannan abu dalilin su shine kaza da kaza sai a nuna maka dalilin da yasa ba a yadda da nasu dalilin ba domin ka gamsu da wannan dalilin akan ka karbi wancan abin da ake gina ta akai don haka yanzu da ya gama kawo wannan sai tabbatar daga cikin malamai ga waɗanda ainihin suka lamince da wannan magana karshe sai yake wa qala an-nawawi babban malamin fiqh al-imam an-nawawi ne littafin riyadus salihin yake fi rawdati talibina a cikin littafin rawdati talibina to kamar yadda jama'a suka sani kullun ina tambihi akai matsalan mu da muka samu kanmu a ciki shine malaman kasar da ake ji da su ma ba su san waɗannan tafan ba galibi ba su san waɗannan tafan ba wani malamin kace mai rawdatu talibina tun da yake bai ma taba jin labarin littafin ba balle ya taba ganin sunan littafin din gurungun balle ma a ce ya taba ganin littafin ka tokam kuma ma a ce mallaki littafin kaga abin ya zama matsala me yasa domin galibi in suka je kasashen da ake samu littafan nan kasashen Masar sai dai auro Balarabiya in ya je Saudiya fa sai dai kwaso akwatuna zai zo ya ƙara aure to kaga dai mu duk dai al'amarin dai a aure aka ƙare duk irin matar da kake so akwai wadda ta fi ta kyau a Najeriya ne duk irin matar India ce Balarabiya ce in kowace iri ce wallahi tallahi tsakanin Hausawa Buzaye Fulani Barebari Nufawa Yarabawa Inyamurai sai ka samu wadda ta daidai da wannan da ta tsone maka ido a ƙasar waje ko kuma ta fi ta kyau to me zaka je ka kwaso jangon za ta je ganin gida sai ka kashe naira 1000 kaza kudin jirgin sama baka da kudi abin zama maka matsala ba cewa akai ba ce ba amma abin da ake cewa jama'a duk sanda ka fita waje kana duban meye zaka zo wa da kasar ku wanda zai amfane ka ya amfane shi yanzu don Allah dan ka je kasar India ka je ka auro India kai ne kadai ka ci moriyar da ita in ma dai da ka zo nan zaka samu madadin ta wanda bata gazata a komai ba. Ina fata an gane. To bayan kaddara ma kai ka ci moriya dan ka auro India al'umma ka ba. Wata moriya suka ci dan kai ka auro India. Dan ka je ka siyo akwatin aure daga Jidda guda 10. Ka zo kana ta riki da su a filin jirgin saman Jidda zuwa filin jirgin saman Kano ko Yola ko Kaduna ko ina ne. Wata moriya ce mutane suka ci duk akwatin da za a yi aure da shi a Najeriya. Ko yar gidan shugaban kasa za ka kaiwa tsakanin Port Harcourt da Lagos da Kano da Abuja da Kaduna za a samu irin waɗannan akwatunan waɗannan garurukan da na lissafa duk inda za ka aura a Najeriya za a samu akwatin da in aka kai lallai za a karba misali to me sai ka yi riki daga Jidda amma me babu a kasarku babu littafai to irin waɗannan littafan su ya kamata a ce ka je umra ka je aikin haji ka je wata ƙasa ne sai ka je sai ka siyo irin waɗannan liyashadu manafi alahu wannan shi ne amfanin da za a sheda to amma dan ka je ka auro Balarabe ya wani amfani jama'a suka sheda kai kadai ne ka sheda amfanin wanda in ka tafi ka je ka auro shi wa arab can karshen Maiduguri ta ishe ka ko ko gashi bane shi wa arab ne duk ɗaya ne ko ka auro bujuwa ko ka auro Balarabe Baflatana ko ka aure wace ce duk ma dai irin wanda kake so abinda ake ce maka shi ne rayuwa ana gabatar da al'ahammu ne fal ahammu abin da yake muhimmanci shi ake gabatarwa to malami ne da'awa duk inda yake shi fa wakili ne na jama'a ba yana wakiltar kansa bane abinda ake so malamai su gane kenan to amma shi ne ɗan siyasa kansiloli sun je maka sun yi aure kuma kuma malamai kuna gogormai zuwa da akwatuna to kaga abin da an kusa amma abin da ake cewa shi ne me zaka kawo al'ummar kasar ka wanda za su fa'idantu wallahi ana buƙatar a shigo da littafai kasar nan wanda za a yi tsaya a yi bincike a fahimci addinin musulunci ai kowa ya san bambancin yanzu da shekaru 30 zuwa 40 da aka baro a baya shekaru 40 30 da suka wuto a baya kasar nan ba a samun littafai irin haka yasa lokacin da matsala ta zo wa kasar nan rikici ya taso kasar nan shekaru kamar 40 da suka wuce akan rikicin Kabulu da Sadale da suka yi ta fada sai aka kasa ta hakiki akan me yasa ga dai malamai ana ganin su malamai ne amma duk wanda aka tambaya dalili baya wuce risala ko qawaidi ko izziya waɗannan kuma littafai ne na karatun soro littafai ne na syllabus wanda ba a sa ana karantar da almajirai amma littafan bincike irin su littafin ainihin al-mi'yar wannan littafi ne wajen mujalladi 25 fiqhul malikiyya ne al-mi'yar na al-imam al-wansharifi mujalladi 25 ne fiqhul malikiyya misali to irin waɗannan tafan lokacin ko su babu su a kasan nan to irin waɗannan kaga babu to dan haka matsalar da ta zo sai aka yi ta rikici to a malikiyance ma ke ina su mudawwana sai ga babu ina su ainihin littafin sharhin muwatta al-istizkar na ibnu abdul barri at-tamhid na ibnu abdul barri duk an samu karancin irin waɗannan to sai sa lokacin da matsalar ta zo sai aka yi ta dukan iska aka yi ta dukan iska amma a yanzu in matsala ta taso ko ta iri ce akwai littafai da za a tsaya a tattake guri sai dai kuma an shafa jiki da basulin an kwanta a iya condition an yi karatun an yi binciken amma littafai to ga sunan to abinda ake cewa shi ne wallahi tallahi yanzu duniyar ilimi tsarin da take yi kenan kuna ganin dai wannan malami alaramma ne kai ka ce ma bai san fiqhu ban kana sauraron karatun shi domin mu a al'ada alarammomin kasar mu zaka ga sun fi kowa jahilci kuma abun mamaki mamakin Allah alaramma ne ga karatu har karatu yana amma in ka ce maka alwala sai ga bai iya tsarki ba in ka tura shi ga bai limanci in kuka tafi aikin haji ka je zaka yi shiyayya to akar maka Allahu aimin larabci shi ma bai iya ba irin ka ne ka gani to sai kake ganin kamar in aka ce Muhammad Siddiqul Musawi alaramma ne kana jin kira'a shi sai ka rinka jin kai wannan anya ko ai ma ba malami bane ka ji da yadda yake ta hakikin abubuwa haka suke ƙwararru ne gogaggu ne a fiqhu gogaggu ne a hadisi gogaggu a larabci in kuma aka zo alqur'ani ulaika ahlullahi wasafwatul mala shine na dama da Allah kuma to haka gashi dai malam yake cewa wa zahaba kaseerun min ashabina da yawa daga cikin malaman mu na Shafi'iyya al-Imam an-Nawawi ne yanzu yake magana tunda yake ashabina wato malaman Shafi'iyya sun tafi ila annaha la tamsahu cewa shi kai ba a shafa ainihin wato shi kai wuya ba a shafar wuya li'annahu domin kuwa lam yathbut fiha shay'un aslan ba a samu wani abu game da nuna cewa za a shafi wuya ba asali walihadha lam yadhkurhu ash-Shafi'i wa mutaqaddimu al-ashhab dan haka al-Imam ash-Shafi'i da magabata daga cikin malaman mazhabin ba su ambaci wuya ba daga cikin gabobin da ake shafa a alwala to al-Imam an-Nawawi da yake malami ne gogagge ba wai sai ja baki ya shiru ba sai ce wa hadha huwa as-sawab kuma wannan maganar da suka faɗa ita ce daidai domin ta iya yiwuwa su faɗa ta zama ba daidai ba to zai iya cin gyara amma tunda suka faɗa ta zama daidai sai yake daidai ne wa huwa ra'ayul jumhur yake kuma wannan ita ce maganar da mafi yawancin malamai suka ga cewa ita ce daidai din gashi ainihin a ƙasa sai ainihin malam yake ba'ifun, wato yana maka ishara ne wannan zuwa ga wani hadisi wanda ainihin wato abin nan ko wani hadisi wanda za a zo a karanta shi ko kuma yi ishara dangane da shi. Shine wanne? Shine hadisin dake magana akan shafa akan wuya din. Shine kaji ya fara nuna maka cewa ainihin wannan hadisi ba'ifi ne. Gashi unzur majma' az-zawaid, yace sai ka duba littafin majma' az-zawaid a cikin mujalladi na farko shafi na 232. Ina fatan mun gane wannan da kyau. To yana maka ishara ne zuwa ga hadisin, zai zo ya sake maimaitawa yake kuma dai ka duba littafin Mizanul I'tidal insha Allah. Fa'idatin ga fa'ida. Fa'ida ba fa'idar laya ba. Kun san da a ƙasar nan aka ce fa'ida. To za a bada wani abu ne na laya ko a ce a hado da kaucin kaza, a hado da kaucin kaza, shi yasa akwai malaman da har fa'ida ma ake ce musu saboda bada fa'ida ta ƙarya irin wannan. To shine sai yake amma hadisin wa'il dan hujr fa sai malam yayi kaskas, wato ya katsa hadisin daga farko kenan, ya kawo inda ake son ai hujja da shi, cewa wa masaha zahira udhunayhi, annabi ya shafi bayan kunnuwan shi, wa masaha raqabatihi ko wa masaha raqabatahu, kuma ya shafi ainihin wuyan shi, wa batina liyatihi da kuma ainihin wato cikin gemin shi, bi fadli ma'ir ra'si, da ragowar ruwan kai. Malam ya sake dis yana maka ishara dai har wayo akan cewa hadisin dai dogo ne, ya takaita shi anan, ya kawo maka iya inda ake nuna matsalar take ne. Masha kasa sai yake ka duba littafin Mizanul I'tidal mujalladi na 4 safi na 431. Wannan littafin Mizanul I'tidal Al-Hafiz Az-Zahabi shine yayi shi, yayi littafin ne dan ya bayyana malamai nau'i biyu. Nau'in farko shine malaman da aka zargi cewa masu rauni ne amma ba masu rauni bane, to sai yake wani an zarge shi da cewa kaza kaza amma ba haka bane, sai gyara abu, da kuma malaman da an tabbatar da rauninsu sai kawo su, don haka ya littafin. Akwai wani babban malami da ya gabace shi, shine al-Imam Ibn Adiyyin, shi ma ya littafi akan haka don bayyana mutanen da aka zarga ba su cancanci zargi ba, da kuma waɗanda sun cancanci zargin, duk ainihin wato shi ya yi littafi al-Kamil fi du'afa'ir rijal na al-Imam Ibn Adiyyin, mujalladi 8 ne. Allah ya gafarta miki jama'a, kun ji wannan. Sai malami yace to wannan hadisi da aka ce annabi ya shafi ainihin wuyan shi, fa huwa ba'ifun, hadisi ne mai rauni. Me yasa? Shi Muhammad ibn Hujr a cikin isnadin, a cikin waɗanda suka bada labarin wannan hadisi, akwai wani mai suna Muhammad dan Hujr. Qala Az-Zahabi, Zahabi yake lahu manakir, yana da mugun abu, ba dai mugun abu ba wannan mutum. Qala Al-Bukhari, Bukhari yake shi ba'du nazarin, akwai abin dube, akwai magana, akwai matsala game da wannan mutum. Gashi a ƙasa malam yake ka duba Ad-Din Al-Khalis, wani littafi ne wani babban malami mutumin ƙasar Masar ya yi, mujalladi 9 ne littafin Ad-Din Al-Khalis. Matsaloli ne yake tsaya yana tacewa kawai na addini, yana tattaunawa a kai. To guda biyu ne littattafan, dukkansu kuma malaman ƙasar Masar ne suka yi, Ad-Din Al-Khalis, amma dai ɗaya ya fi ɗaya inganci. To wallahu alam, malam a zahiri yana ɗaukowa daga wancan ne, domin shi ne wannan ɗin, shi ne yake tsayawa yana tace abubuwa ɗin. Shi ne yake ainihin wato a duba littafin Ad-Din Al-Khalis mujalladi na 1 shafi na 249. Jama'ar musulmi kun ji wannan, don haka shafar wuya a alwala ba sunna bace. To a can baya malam yace wasu har suna cewa sunna ne, don haka suke zargin wanda bai yi. Me yasa suka ce sunna ne? Saboda an samu ya tabbata shi Abu Huraira yana yi. Abu Huraira in ya shafi kanshi sai zo sai ya shafi wuyan shi. To amma wannan alwalar da Abu Huraira yake kwatankwacin yadda ne bayani ne jiya, yana yi ne ba a cikin jama'a ba, har wani ya gan shi sai yace algafata malam wace irin alwala kenan. Sai Abu Huraira yake ai ban san kana gurin ba, da na san kuna gurin ma da ban yi irin ta ba. Yace amma abin da ya kai ni ga yin ta shine na ji annabi na cewa wasu wuyan za a sa mishi sarƙar wuta, shi yasa in na shafo kaina sai in shafo wuyana, dan fatan kada Allah ya sahabi Abu Huraira yayi, don haka ainihin ya zama sunna. A'a, Allah ya shiryar da mu. Don ba haka ba, sahabi Umar shi kuma in ya gama wanke fuskar shi kakaf sai ɗibo ruwa sai dura a idan shi haka na dama, sai sake ɗibo ruwa sai sake dura a idan shi haka na hagu. Al-Imam Al-Baihaqi ruwaito wannan a mujalladi na farko babun alwala. To yanzu wannan ma za a ce sunna ne? Ba za a ce sunna ba. Dan haka wasu ayyukan aka samu sahabbai na yi, ba za a kira su bid'a ba, sai a kira su ijtihadi, kwatankwacin fatoyin da malaman fiqh ke bayarwa. In ba a karba ba sai a ce wannan ainihin abin ijtihadi ne, wato malami ne ya kokarin gyara. Ba za a kira abin shegantaka ba, sai a ce kokari ne yayi na gyara, amma sai kuskure ya faru sai a ce Allah ya gafarta mishi. Kawai shi ke da al-khata'ul khamis, kuskure na 5, adamu taqlilil asabi'i, rashin tsefa yatsun kafafuwa da kafafu da yatsun ainihin hannaye, wannan kuskure ne mai girma. Wal kathiru min al-musallin yajhalu taqlil asabi'il yadayni war rijlayn, dayawa daga masallata sun jahilci tsefa yatsun hannaye da yatsun kafafuwa. Wa huwa a halin kuwa anna ko وهو أن يغسل ما بينهما بالماء أهلن كو أن سوتي واتو أن نون شرعة شرعة متن يأينهن إيتي فكان كانن أينهن واتو وأن ننياز أغدا بيو دلوا يلن كسا أينهن واتو هننش دليما هنا تسئتي وهو من تمام الوضوء ودنا دجتكين سكوان الولا وإسبابه كمينا دجتكين كمالوات الولا بقوله صلى الله عليه وسلم saboda annabi irada aminkin Allah tabbata a gare shi yace asjidul wudu'a kai ka cika alwala ya kai musulmi wa khallil bainal asabi kuma ka tsofi tsakanin yatsu to dilalatul iqtirani a cikin ilimin usulul fiqh ita ta hukunta haka ma'ana dilalatul iqtirani anan da yace asjidul wudu'a ka cika alwala sai kuma yace ka tsofi tsakanin yatsunka ashe tsofa yatsuna daga alamar cikon alwala ba sai kasa mallan yake cewa sahihun wannan hadisi ingantacce ne akhrajahu tirmidhi tirmidhi ya fitar da shi lamba ainihin hadisi na 788 wa ibn majah da al-imam ibn majah lamba hadisi na 400 da ainihin 48 jama'a musulmi kun ji wannan sai ce wa kana sallallahu alaihi wa sallama yukhallilu al-asabi' annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yukhallilu al-asabi'a bi sinfarihi annabi na tsinci ya tsinci ainihin wato na kafa kenan da sinfar sinfar shine wannan dan karamin yatsa haka laraba ke kiran wannan dan karamin sinfar madi da shi sai al-binsar madi da shi na tsakiya sai al-wusta madi da shi wannan ainihin sai as-sababa ko as-sabaha wannan kuma sai al-ibhamu babban yatsa to wannan yatsa na nuni akan ce mishi as-sababa yatsan to nan fada yatsan zagi dan zaka ga koi zagi ake ana tsigalewa da shi ake sai suke ce mai as-sababa to amma saboda ladabin sahabbai in suka tashi siffanta na annabi sai su ce as-sabaha shi annabi baya zagi da nashi sai tasbihi sallallahu alaihi wasallam wato ba a taba samun mutane masu ladabi irin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba Abbas kawun annabi ne wan mahaifin annabi ne fa amma da aka tambaye shi Abbas da kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye girme wani sai ya ce gaskiya manzon Allah ya girme ni amma ni aka fara haihuwa amma dai shi ya girme ni saboda ladabi waye kai zaka ce ka girme manzon Allah ai ba ladabi a cikin kalmar ko to sai ya ce naji ya girme ni amma ni aka fara haihuwa yawwa to kaga dai yayi ladabi ko kai dai ka gane abin da ake nufi eh shine sai yake cewa annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallama yana tsefe yatsun ainihin shi da wannan karamin yatsa li qaulil mustawrid ibn shaddad saboda maganar da wani sahabi mai suna al mustawrid ibn shaddad yake ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yukhallilu asabi arrijlaihi bi khinfarihi na ga manzon Allah yana tsefe yatsu tsakankanin yatsun kafafuwan shi da khinsar da dan karamin yatsan shi a kasa malam yake sahihun wannan hadisi ingantacce ne wannan magana fa da yake cewa sahihun kaka dauka wai kawai yana kashin gida ne yana shanti sai kai sai ce sahihun a'a aiki ne zai tsaya sai ya tace tukuna wato malaman hadisi kamar malaman mathematics ne sai sun tsaya sun yi aikin roughly tukuna sun gama fitar da ansar sun gama shige da fice sannan kai ne ruwa sai kaga ansa kaza sai kaga ansa equals to kaza yanzu kai kaga malamin math kawai ya ce kaza equals to kaza sai ka dauka kawai yana shan shayi ne kawai yace equals to kaza a'a sai da ya tsaya yayin working out yayin aikin a gefe waccan takardar da ya kasa kasa tana cikin gefe guda yanzu kai ma'ana kamar mata ka ce dai da daddare yanzu in ka je sai ka ga tuwo ko shinkafa fara karta ne maka salati a cikin kwano ba fa haka aka abin nan ba sai da aka tsaya aka tsinci aka wanke ta aka sha wahala da zaka shiri na jikin mata ka din nan ba ta wanka ba zaka ji tana warin hayaki da sauransu to sakamakon wannan abin yayi aiki kyau ne haka wannan aikin sai sun tsaya sun sha wahala tukuna sannan sai su tsaya sai su yi jama'a musulmi mun gane wannan da kyau dan garka dauka abu ne mai sauki kai ma aje ana hira kai ana hira ka ce ai sahihi ne ka dauka wai haka ake magana ba haka ake yi ba eh ba haka ake yi ba sahihul malai yake wannan hadisi sahihi ne akhrajahu abu daud abu daud ya fitar da shi lamba hadisi na 148 wa tirmidhi da tirmidhi lamba hadisi na 40 ibn majah da ibn majah lamba hadisi na 446 wa ahmad al-imam ahmad ma ya fitar da shi a cikin mujalladi na 4 safi na 229 jama'ar musulmi kun ji wannan hadisi malam yace wa taqlilul asabi'i fardun inda al-malikiyya kai tsefa yatsu ma fa farilla ce a wurin malikiyya lallai ne malikiyya suka ce in ma baka tsefa yatsu ba lallai al-maka ma bace ba wa yusannu inda ghairihim amma a wurin wasu malamai da ba malikiyya ba su suka ce ainihin sunna ne jama'a mun gane wannan da kyau ko malam yace addinul khalis ka duba littafin addinul khalis mujalladin farko safi na 300 da ainihin 18 to kullun kamar yadda nake gaya jama'a yanzu jama'an Najeriya in kuka ce duk wanda bai san fiqhun ku ba malami bane yanzu duk waɗannan ba malamai bane fa kenan yanzu kana ga ya dauko magana daga malikiyya amma bai ce mukhtasar ba bai ce askari ba bai ce ijiya ba bai ce risala ba maiwa ma bai san su ba dan karka dan misali zaka je sai a ce wai wani ba malamin fiqhu bane me yasa wai saboda bai san littafin fiqhin Najeriya ba to yanzu kuma wani ma da bai taba shigowa na wani ma bai taba shigowa Afirka ba wani tunda uwar shi ta haife shi ba bai taba jin labarin akwai kawaidi a duniya ba bai taba ganin risala ba bai taba ganin ijiya ba amma kuma shi ma fa maliki yake bi yana kan kasar Iraq ko yana kasar Masar maliki yake bi in ka ce wanda bai san waɗannan littafin fiqhin ba bai san malikiya ba ko bai san fiqh ba shin menene kake nufi kana nufin kenan shikenan yanzu duk sauran malaman duniya waɗanda ba su san waɗannan littafan ba tare da suna malikiya a kasarsu shikenan su ma ba su san fiqh ba to daga nan zaka san cewa ka kama tashar daji dan haka a kashin gaskiya saboda Allah sanin fiqh shine ainihin iya fitar da hukunce daga alqur'ani da hadisi wannan shi ake kira sanin fiqh amma dan ka san waɗannan littafan fa ba wai baka san fiqh ba ba wannan ne sanin fiqh ba wannan sunanka muqallidi har yanzu makaho ne kai waye jagoran shine mai risala mai askari mai mukhtasar sune jagororinka duk malaman nan namu na soro da suke biya mana mukhtasar askari wane ne da ka ba fa malaman fiqh sunansu ba dan suna biya waɗannan dafan sunansu muqallidai amma da a ce malamin ya kai matsayin da zai iya karanta qur'ani ko hadisi ya iya cire hukunci da kanshi to saboda wannan ne ya zama malamin fiqh ba wai dan ya iya mukhtasar ba ku gane wannan da kyau jama'a domin a misali yanzu mukhtasar yau in wani ya duro daga kasar Mali ko Gambia ko ina ne za a zauna a koya mai anan da kwana bakwai zai iya mukhtasar ko amma anan da kwana bakwai zai iya yuwa a koyar da shi alqur'ani da hadisi da usulul fiqh da lugal arabiya da sauransu har ya iya zama zai iya fitar da hukunce ashe wancan ba shine malamin fiqh ba wanda ya iya wannan to dan haka yuwar iya wannan tana daukar lokaci amma yuwar iya wancan ba ta iya daukar lokaci misali yanzu in ka dage inda gaske kake a cikin wata uku zaka iya sauke karatu tun daga qawaidi har mukhtasar ka je ka dauka karatu da safe ka dauka da yamma ka dauka da safe ka dauka da yamma wata uku nan da nan zaka sauke waɗannan littafan cif kuma ka fahimce su to shikenan ka zo malamin fiqh a shin haka ne shikenan kowa ma zai je ya tsaya kawai wata uku nan cikin garin Zaria ko cikin Kano ko Katsina ko Bidda ko ina shikenan ya zama malamin fiqh a zama malamin fiqh shine a samu malamin da zai iya istikhraji da istinbati na ahkama shar'iyya min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ala qawa'idi wa dawabit ilmi usulil fiqh to sai a ce wannan shine malami na fiqh amma wancan yana ba ku muktasar yana kaza shi ma muqallidi ne yake horar da muqallidai kamar dan primary 6 ne a ce malamin yan primary 1 bai zo ba sai a ce je koya musu 1 2 3 dan Allah shi kanshi malami ne a rashin malamai ne dai kawai ya zama malami to haka shi ma wannan in har ana son a kira malami malamin fiqh lallai sai ya zama da kanshi ne zai iya ciro hukuncen a cikin alqur'ani da hadisi kamar yadda shi ne risala malamin fiqh ne mai iziya malamin fiqh ne mai askari malam duk waɗannan malaman fiqh ne domin suna duban nassin qur'ani ko hadisi ne ko su san tutukan malamai a ƙarƙashin wasu ka'idoji sai su rubuta nasu to kaji malami kenan zama mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirye da mu yasa zama malamin fiqh ba wai karamin aiki bane al-khata'u as-sadis kuskure na shida tarku ghaslil aqab barin ainihin wato wanke digadigan kafa diddigan kafa shine wannan kwana da ke karkashin idan kafarka to rashin wanke domin wannan wuri lungu ne rashin wanke shi yana jawo hadarin da zai iya ainihin shigar da mutum cikin wuta yasa wannan babban kuskure ne malam yace wal aqabu digadigan dinnan huwa azmun muakhkharul qadam huwa azmu muakhkharil qadam shine kashin da ke karshen kafa wa huwa akbaru izamiha shine kashi mafi girma daga cikin kasusuwan da ke ainihin wato can karkashin can kasan kafa din wa mu'zamul musallina yatrukuna al aqaba duna ghaslin malam yace da yawa ko mafi yawa daga cikin masallata suna barin ainihin wato digadigai ba tare da wankewa ba wa huwa amrun jalal wato al'amari ne wanda yake ya kai matuƙa wajen muni wala yasihhu alwudu' illa bighaslihima alwala bata ingantuwa sai da wanke waɗannan digadigai guda biyu na kafafuwa me yasa malam yake li qaul ibn umar radiyallahu anhuma saboda maganar sahabi ibn umar Allah ya kara masa yarda shi da ainihin mahaifin shi sayyidina umar kenan cewa takhallafa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi safarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a bayan mu a halin wata tafiya tashi sai zama mu muna gaba shi kuma yana bayan mu fa adrakna haka yake kamata ka karanta fa adrakna wa kad arhaqna ay akharna al asra fa'adrakana sai manzon Allah ya riske mu. In ka ce fa'adrakna ka daura kaulasan sai muka riske shi. A fa'adrakana sai shi manzon Allah ya riske mu. Waqad alhali wannan wawun din wawul hal. Alhalin arhaqana mu kuma mun jinkirta. Sai mallan ya fassara arhaqana ai akharna al'asra. Mun jinkirta al'asr, ma'ana kamar a ce an yi tafiya sai zamo muna gaba, shi kuma annabi ya tsaya baya, sai zo yin riske mu a halin ba mu riga mun yi al'asr ba, mun jinkirta. To zaka ga a wata riwaya wa kad arhaqatna, to anan sai ka ce al'asr, wato anan mun ainihin wato tsaya annabi ya tsaya a bayan mu, shikenan sai sallar al'asr ta riske mu. Amma anan da yace wa kad arhaqana a wannan hali da ya riske mu, mun jinkirta al'asra, ita sallar al'asr wato ba mu yi ta a farkon lokacinta ba. Faja'alana natawaddau ainihin wato faja'alna natawaddau, haka ya kamata nan ka karanta faja'alna natawaddau, sai muka rinka yin alwala wannan sahu ala arjulina, muna shafa kafafuwan mu, wato sai muka ki wanke kafafuwan mu, muna sa ruwa, muna dangula, muna shafawa. Fanada bi a'la sautihi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga ainihin muryar shi, yayi kira, ya daga muryar shi sosai, yayi shela, yace wailul lil aqabi minan nari, azabar wuta ta tabbata ga digadigan da ba a wanke su. Marratain, so biyu annabi ya faɗa haka, au salatan ko kuma so uku. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka ruwaito shi. Akhrajahu al-Bukhari, al-Bukhari ya fidda wannan hadisi a mujalladin farko shafi na 117 da kuma shafi na 153, wa muslim ma ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na uku shafi na 131, wa Abu Dauda, al-Imam Abu Dauda ma ya fitar da wannan hadisi a cikin lamba hadisi na 97, wa Nasa'i da al-Imam Nasa'i a cikin lamba hadisi na 1170 da ainihin 8. To jama'ar musulmi, kun ji wannan ainihin matsalar ta samo ainihin, ko kuma ce tana da alaka da wani rikici da ke tsakanin sauran al'ummar musulmi da ainihin kungiyar Shi'a. Kungiyar Shi'a daga cikin ainihin jama'a su ne suka ware, suka ce su a ƙashin gaskiya saboda Allah, sai dai in aka zo a ainihin shafi ƙafa. Me yasa? Saboda ayar Ma'ida ta ce ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, ya ku mu'minin in kun tashi sallah ku wanke fuskokinku, ku wanke hannayenku zuwa gwiwoyin hannu, kanku ku shafe shi, haka kafafuwanku ku shafe su. To zahirin ayar kenan, zahirin ayar to haka suka dauka. To shi kuma larabci harshe ne wanda yake muskilin harshe, in baka kware a larabci ba, to kamar yadda kusan kowane harshe ma akwai irin wannan, akwai abubuwa da dama a cikin ainihin harshen Hausa waɗanda in ba zama kai da Hausa ba, jiya sai da na kawo mana. Turawa da suka tashi suna son su kware game da Hausa, don sun lura in suka fatattaka Bahaushe a Najeriya, Bahaushe kuma zai fatattaka musu sauran ƙabilu. Don haka da suka tashi, ai ba su takaito akan kawai su ɗauki ‘ya’yanku su tafi BBC su musu aiki ba, sai suka rinƙa turo nasu suna zuwa su ne musu ainihin koyon Hausa a nan. Koyon Hausan nan ba su takaitu su zo su zauna a jami'ar Ahmadu Bello ko jami'ar Bayero Bakane kawai, a'a, ɗalibin da aka turo sai a kama mai ɗaki a tsakiyar anguwar Hausawa, ya ci miyar kuka, ya sha miyar tafasa, ya sha koko, ya ci gauda, ya ci tibani, ya share kwata, duk al'adar Hausawa sai ya shiga ne da haka, sai ya je yana tsuntsunta irin kalmomin da Hausa ke amfani da su, sai ya zama sai ya gane sirrin Hausa, ba wai ya iya Hausa ba kawai. Yanzu aka ga da dama a kasuwa, inyamurin da ke kusa da kai ya iya Hausa amma bai gane sirrin Hausa ba. Misali, da za ka ce mishi wane ya hau bori, me yiwa saboda kwarewar shi da ainihin wato zama da Hausa ya san abin da ake nufi da bori ko? Amma in aka ce na ci bori fa, na ci bori, wannan tafi ƙarfin shi. To kaga ya san Hausa amma bai san sirrin Hausa ba. Kalmar bori a Hausa in ce ta'addi da hawa, to hauka kenan. Na hau bori, to irin na 'yan bori kenan. In ce ta'addi da ci, to matacciyar gyaɗa kenan. Ka je in ka ji an ce na ci bori, haka ka gani, da an ce na ci bori ne kenan, gyaɗa ce lalatacciya ita ce wannan. To amma na hau bori fa, to kaga ashe wannan shine sanin sirrin Hausa, ya kamata ka san wannan sirrin. To irin wannan sirrin shine yazo a asalin wannan ayar. Akwai wata ka'ida da Larabawa ke kira a cikin nahawu, abin nan mujawara, makwabtaka, ita ce Bahaushe yake cewa zama da madaucin kanwa yake kawo farin kai. Wai kai baka da farin kai, kanka bai fari lafiya lau, amma saboda kana zama kusa da ɗan dakon kanwa kai ma sai kanka yayi fari. To ai annabi ne irin wannan misalin a cikin hadisin Bukhari cewa zama da makeri ko zama da mai sai da tirare, ko da baka yi tsira ba, in ka je ka zauna wurin mai zigazigi sai ka tashi kana ƙari da ƙaurin ƙarfi. Haka in ka zauna rumfan mai sai da tirare, ko ka siya ko ya san maka, ko ba ɗayan biyu, haka siddan zama kawai sai a ji kana ƙanshin tirare. Haka al'amarin yake a ka'idan nahau, idan kalma ta taso wata a gaba sai ya zanta kureta, to sai ta aza mata wasalinta. Misali, idan kalma ta taho da fataha, in ta taso wata mai kasara a gaba sai zama daga kan mai kasaran nan sai ai aya ko, to a larabci dole ita mai kasaran nan ta hakura da kasarar ta dauki fataha. Shi suke kira mujawara. Shine abin da ya faru anan. Shine wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, ku shafi kawunanku sannan kuma da me, da ainihin kafafuwanku. To sai zama kamar kafa tana daukar hukuncin kai ne ko, a mujawara ce. Asalin kalmar wa arjulakum ya kamata ya zama domin kafa wanke ta ake. To amma me yasa ta zama wa arjulikum? Saboda kai ya taso ta a gaba da aka ce wamsahu bi ru'usi. To kai jar wal majrur ne tsakanin shi da ba. To babu yadda zai zama akwai hikima ya dauki ainihin fataha anan. Don haka sai zama wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Sai zama an raba biyu daidai wa daidai kenan 50-50. Wancan ya ce faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wannan kuma wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Wancan fataha, wannan kasra. Wannan mujawara kenan. Ga irin shi nan a cikin Al-Qur'ani, inda Allah madaukakin sarki yake cewa azabi ko azaba, azaba yake yaumin, kamata ya zama aliman, azaba yaumin aliman, amma sai zama azaba yaumin alimin. To me yasa kalmar alimi ta zama alimi bata zama alima ba, tare da cewa siffa ce ta azaba? Siffa ko tana bin abin da aka siffanta ne. Shine lil mujawara, mujawara ce ta kawo haka. Kamata ya zama azaba, kafirai suna da azaba yaumin na wani yini aliman. Tunda yanzu ana siffanta ita azaban ne mai raɗaɗi, to dole siffan nan ta ɗauki irin waccan. To amma me yasa ya zama alimi? Lil mujawara, saboda kusantar wannan ainihin kalmar, ainihin yaumi, yaumi din nan da ta zama kasara. Ita kuma ta zama kasara ne saboda me? Saboda ta zama ainihin wato mudafun wa mudafun ilayhi. Mudafun ilayhi ne majrurun bil idafa. To tunda mudafun ilayhi ya taso wata kalma a gaba kuma ya kure ta daga ita sai aya, to dole sai a ka'idar mujawara sai soka mata irin wasalin da ya dauka. Don haka sai zama azaba yaumin alimin, madadin azaba yaumin aliman. Mun gane wannan da kyau? To da wannan sai malamai suka ce ashe a ƙarƙashin wannan a wannan ira'an ma har wa yau tana tabbata mana da cewa ainihin wato gaskiyar al'amari shine cewa wannan ainihin abin nan mai take da suna wannan kafa wanke ta za a yi kamar yadda ainihin za a wanke sauran waɗancan. To ta iya waka ce to in haka ne, me yasa kalmar kafa tun farko ba a dauke ta an jera ta tare da waɗancan ya zama waɗanda za a wanke guda uku a jera wanda za a shafa guda ɗaya ba? In aka yi haka kuma tsarin Qur'ani ya rushe, domin tunda Qur'ani ya fara da tartibi ne, to dole ya ƙara shi da tartibi. Tunda yake ya ayyuhal ladina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum, tunda ya fara da fuska wadda fuska ita ce gaɓar farko daga cikin gaɓoɓin farillai da ake wankewa na zahiri, tunda ya fara da ita to tartibi kenan. Inda tartibin ya tabbata sai kuma yace sai kuma ku wanke hannu. To anan in yace ku wanke kafa, ko ai a aikace a alwala daga hannu sai ne sai kai? To in yace kafa, to tsarin ya rushe. Don haka dole ya taho da tartibin, a wanke fuska, a wanke hannu, a shafi kai da kafa. To da kafa din nan, shin da kafa za a wanke ko da kafa za a shafa? Sai aka ce a'a, za a wanke duk da kafa ne. Wannan duk a ƙarƙashin wannan ƙira'a ce wadda take cewa wa arjulikum, tare da cewa akwai sahihiya ingantacciyar riwaya ta ƙira'a Al-Qur'ani wadda take cewa wa arjulakum, wadda ta fito da abin ƙarara. Shikenan sai zama ya zama afafi kenan akan wancan na baya, kuma wannan za'izi ne a lugal arabiyya shi ma. Don haka sai suka ce to a taƙaice, in duk ba a so wannan dogon bayanin ba, sai a ce wa arjulakum ta fito da matsala karara. In ku an karanta da wa arjulikum to sai zama za ku shafi kafafuwanku a yayin da kuka sanya hufi ko safa ko makamantan haka kenan. Wannan shine abin da malaman tafsiri a takaice suka faɗi. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To jama'a musulmi kun ji wannan insha Allah. Allah ya taimaka. Don haka ba a shafa kafa a alwala. Gashi dai kaga sahabbai karara wannan nassi ne yana cikin Bukhari da Muslim. Suka ce muna shafa kafafuwan mu sai Annabi ya riske mu. Yana ce mana azaba ta tabbata ga kafafuwan da ake shafa su ba a wanke su. Ashe lallai duk wanda ya kama mazhabin shi a gaskiya saboda Allah ya kama maraki. To amma in shi a wani lokacin kamar yadda ainihin Musa al-Musawi ya faɗi cikin littafin Ash-Shi'atu wat-Tasahih, yace wata matsalar suka rike ta ne dan kadai ayi jayayya wai a ce tsakanin su da Ahlus Sunnah an samu sabani. Dan haka in yazo wata matsalar in zai musu raddi sai ce waɗannan matsaloli ni ba abin da nake gani sai dai cewa malaman Shi'a sun rike ne kadai dan ayi jayayya dan dai su dai ba su son kansu ya haɗu dai da ƴan Ahlus Sunnah. Dan haka duk abin da ƴan Ahlus Sunnah suka faɗa su kuma sai su faɗi aka san shi dan dai ayi jayayya. Sai tsaya yi musu raddi gashi nan ka je ka samu littafin Ash-Shi'atu wat-Tasihu Shi'a da kuma ainihin gyaran rigingimin da Shi'a suka kawo. Dan Shi'a ne kasur gumi nasabar su ema da Khomeini, wato salsalar kakannin su daya. Yadda Khomeini yake ba Musaye shi ma haka ba Musaye ne, al-Allamatu Musa al-Musawi. To Khomeini ma al-Musawi ne, Khomeini al-Musawi ne shi ma wannan al-Musawi ne, ma'ana asalin jinin su daya. Dan Shi'a ne shi ma yana nan a Iran. Amma yace kai a tsaya a tantance gaskiya, shin Shi'an nan siyasa ce ko addini? Yace idan Shi'an nan siyasa ce to a bari haka shikenan, kawai duk sanda muka ji Ahlus Sunnah sun ce kaza mu kuma faɗa aka san haka, tunda haka dan siyasa ya saba dama. Duk inda wannan ya tashi yace PDP nasara, sai kuma wannan ya ce MTN aminci, haka dai dan dai kadai a tafi dai tare. Madadin shi ma yace nasara dai dai ake nema, a shi waje neman nasara, shi kuma aminci yake nema, sai ya ce aminci ya fi dan dai kadai a zauna lafiya. To wannan siyasa kenan. Yace in ko Shi'an nan addini ce to labudda addini dai guda ɗaya ne, to dan menene zai zama dukkan matsalar da musulmin duniya suka haɗu a kai in Shi'a sai su fandare? Yace to shi a matsayin shi da ya karatu tun daga digiri na ɗaya har ya kai digiri na biyu har ya dingire ya kai digiri na uku, a cikin karatu game da Shi'a duk matsalar da ya zo kai zai mata dube-dube na adalci ya kuma baiwa kowa haƙƙin shi a kai, sai ce to daga ƙarshe ya gane cewa matsalar ƴan Shi'a siyasa ce kawai. Kawai dai ba su son ne dai a ce wai an zauna lafiya tsakanin su da ainihin sauran musulmi. Don haka duk abin da sauran musulmi suka ce mustahabi su kuma sai su ce makaruhi, da ka taɓa su kuma shikenan sai su ce ai cikin limamanku na Shi'a ma wani ma ya ce kaza, dan dai ka a taɓa haka ai cikin limamanku na Ahlus Sunnah. To haka dai bi su wajen matsaloli guda 26 ne ya musu raddi a ciki. Na daga ciki akwai matsala ainihin auren mutu'a, akwai matsala ainihin wato abin nan rij'a cewa Sayyidina Ali zai dawo a ƙarshen duniya kafin duniya ta tashi, akwai matsala ainihin wato abin nan matsala akan hada salloli biyu, ma'ana Shi'a so uku suke sallah a yini, shine sallah asuba a yi ta daban, azhar da al'asar a hade ta, magriba da isha a hade su. To shikenan haka suke yi kawai, diman da'iman ba wai a halin tafiya ba, a diman da'iman haka suke yi. Da kuma ainihin matsala akan cewa ainihin wato mahadi, yaya al'amarin mahadi, da matsala akan zagin sahabbai, matsaloli haka dai. Yana da kyau al'umma musulmi su samu wannan littafi don su ainihin yi nazari. Amma abin takeici ko can Iran din ba su aiko muku da irin waɗannan littafan, tunda harkar ta siyasa ce, sai dai su aiko muku da mujallu da sauran abubuwan da za ku haɗu ku yi iskanci kawai, amma ba za su aiko muku da littafan da za ku san tsantsar aƙidar Shi'an ba ma. Yanzu da za ka aika musu Iran ka ce su taimake ka dan Allah su aiko maka da littafin Tahrirul Wasila na Khomeini kenan, ko kuma littafin Al-Hukumatul Islamiyya, ko kuma littafin Kashful Asrar, ko kuma su aiko maka da littafin Al-Kafi fil Usul ko Al-Kafi fil Furu, duk waɗannan in ka tambaya ba za a aiko maka ba. Ko kuma littafai dai waɗanda suke bayyana aƙidojinsu ba za su aiko maka ba, saboda in ka fara ambata waɗannan tafan za su yi, to kai ko dai kana bincike ne game da ka gane haƙiƙaninsu. To amma mu cewa muke mu muna son a gane haƙiƙaninmu ne, a gane haƙiƙaninmu. Shi yasa sai kaga cewa ƙasashe na Ahlus Sunnah ƙoƙari suke su aiko maka da littafin da zaka gane haƙiƙanin inda suka fuskanta. Ina fatan jama'a an gane wannan. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Al-khata'u as-sabi', kuskure na bakwai, al-inkaru ala man yaghsilu 'udwahu marratan aw marrataini, mutu ko kuma yin fada ga wanda yake wanke gabobin shi ko gaban shi ainihin wato so ɗaiɗai ko so biyu. Wani in ya ganka kana alwala ka wanke fuska so ɗaya, ko ka wanke ƙafa so ɗaya, ko ka wanke hannu so ɗaya, sai zo ne maka faɗa dan me? Ba an ce so biyu ba ko so uku? Gaskiya ne za a iya yi so biyu, za a iya yi so uku, amma in mutum ya yi so ɗaya ɗin nan ta zan ta fita ta wanke tas, shikenan yayi farin lata isar ya zo cikin sahih al-bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka malam da yake wa sunnatu lati jara alaiha al-amalu inda sawad al-a'zami min al-musallina huwa ghaslu al-udwi thalathan sunnat da take gudana a wurin da dama daga cikin masallata shine ga wanke gaba kowace gaba so uku wal kathiru minhum yunkiru ala man yaghsilu udwa al-wudu'i marratan wahida aw marratayn da dama daga cikin masallata zaka ga suna fada da wanda so ga yana wanke gabobin shi so dai dai ko so biyu li itiqadihi anna zalika naqsun wa annahu ghayru sabit wai saboda shi a wurin mai irin wannan fadan yin haka na kasa ne wai in ka wanke so dai dai ka na kasa alwala ko kuma yin haka wai bai tabbata ba sai ce wa qadwara da an ibn abbas radiyallahu anhuma gashi ko hadisi yazo daga ibn abbas qala sahabi ibn abbas yace ala unabbiukum bi wudu'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jama'a bana ba ku labarin alwalan manzon Allah ba wato su fa sahabbai abin da suke kenan sunnan nan da kai kake kyamar a gane ka da ita su alfahari suke a san su da ita gashi mun karanta cikin bukhari su malik ibn al-huwairith har yawo suke suna tallan jilfatul israha talla yadda ake tallan kosai ko waina haka suke yawo masallaci masallaci jama'a ku zo in koya muku sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira da manzon Allah ya rasu ya ga mutane sun fara rauni game da sunna sun fara rauni game da hadisi sai ya je kasuwa ya tsaya Madina ya ku ɗan kasuwa lafiya kuka shagaltu da kasuwanci ga gadan manzon Allah can ana raba a masallaci sai ɗan kasuwa kowa ya rufa rumfa ina ganin ga banza ta fadi shashasha na biki zai ci banza nan da nan sai suka taho kafin su iso masallaci Abu Huraira ya gyara zama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya Abu Huraira ainal miras ina gadan da kace yace ha huwa ga gado manzo Allah bai ban mana dukiya ba hadisai ya ban mana sune ake raba kyauta ko ai dibi raban shi eh to sadakallahu alazim to Allah ya saka da alheri Abu Huraira to ina dan zuwa kadan duk sai suka zare suka bar shi da hadisan shi ka gani haka mutane ko yanzu da za a ce kai din nan dan majalisar dokoki ne ko dan majalisar tarayya ko dan majalisar datta ko dan majalisar suwa kana zuwa kauyen ku zaka samu duk an rufe ka amma wai kaje Madina kayo karatu ko kaje Saudiya kayo karatu ko Masar ka da waye zai rufe ka ha ce to yazo da dan jakunkuna masu dan haske dai koko sai wallahi katan katan nan da wai kai da Allah sai da wai ba cikin su muke ba sai shi bai zo da wani abu ka gani mutane abin da ya dame su kenan to shine sahabbai su kuma kullun sai suke kwadaitarwa jama'a bana nuna muku yadda alwala annabi take ba fatawabba sai ainihin sahabi ibnu abbas ya alwala marratan marratan su dai 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 gashi kaga ashe haka yana daga cikin sifa alwala annabi kenan malai yace sahihun wannan hadisi ingantacce ne akhrajahu al-bukhari ya fitar da shi a lamba hadisi na 157.